Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru ne.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 8 ga watan Janairu na shekara ta 2020, batun da zamu mayar da hankali akai kenan.
Mu talakawa muke taro mu ce ai abunda wannan yayin nan mai kyau ne mun yadda da shi. Mu talakawan washe gari kuma in ya tutar da kai ka ce za kai kuka. Kuka wa za ka yi kuka?
Haka yake Madina, muna tafa da ƙarin bayani.
To wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da masu ruwa da tsaki kan yadda shugabanci ke tasiri kan batutuwan da suka shafi inganta noma da kuma kudaden shiga. Sannan za ku ji muhawara kan ayyukan da 'yan majalisar dokokin Najeriya ya kamata su yi, musamman waɗanda suka shafi mazaɓinsu.
Sai ku kasance tare da mu don jin dukkanin abin da muke tafa da shi a cikin shirin yau da gobe.
To a kwanakin baya dai shugaba Muhammadu Buhari ya koka cewa cikin shekaru 10 'yan majalisar dokokin kasar sun kashe kudade da yawan su ya kai trillion 1 akan ayyukan mazabin da suke wakilta. A cewar sa, babu ayyukan kuma babu kudaden. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Shugaba Muhammadu Buhari ya wannan furucin ne a lokacin da yake jawabi a wani taro hukumar sa ido akan barna da sama da fadi da dukiyar kasa, wato ICPC, akan waɗannan ayyuka da ake cewa 'yan majalisa na yi a mazabinsu. A halin yanzu dai babu ayyukan kuma babu kudaden. Amma kuma ya ce abin da ya dauki hankalinsa a yanzu shine cewa waɗansu 'yan kwangila sun koma suna yin ayyukan da suka bari a baya. Waye Allah, sun hangi bulala ne ko sun canza hali ne a ra'ayin kansu? A yau ina tare da masu ruwa da tsaki guda uku. Da farko ga ra'ayin shugaban kungiyar ci gaban matasan Arewa maso gabas, Abdulrahman Kwacham, wanda ya ce akwai abin dubawa a wannan magana da shugaba Buhari ya yi.
To da 'yan majalisu ta wani fanni akwai bukatar su, ta wani fanni kuma gaskiya ba wani bukatar su. Don abun da yake faruwa in kace magana constituency project shine abun da shugaban kasa yake magana ai, wanda ake ba wa 'yan majalisu, ake ba su kudi su je saka. To 'yan majalisu nan koda sun saka wannan project din, yadda suke yi a ministries suke saka wannan project din, za su samu minister ko permanent secretary. Ba ƙarya bane abun da muke faɗa, dukkan sannan sun sani za mu saka aiki na miliyan 200 a gujenka wanda za ka constituency nawa. Ka nemi dan kongila ya saya ni ku bani kaza a yau kaza a je aikin nan. Abun da ake wani ma ba za a yi a mazabu ba, wannan ina gaya miki gaskiya ne. Wani kuma za a dauki ayyukan gwamnati a basu kaman ko appointment letter na allocation wanda za a ba 'yan majalisu. Wani maimakon da zai kai constituency nashi sai ya nemi colleague nashi dan majalisa sai ya sai masa miliyan 1,500,000, miliyan 2 ya saya shi ya dauka ya kai mai kishin wurin su kenan ya kai. Wannan abubuwan duk kwama calan dole sai an tsaya gaskiyar magana fa. Har yanzu wallahi sai mu yi da gaskiya kasar nan zai koma yadda muke so. Zaki ji kitar da aikin health ne na kiwon lafiya fa, zaki je ki tawo da shi a Ministry of Agric. Wannan in ba mu da muke nan muke gani ba, wani talaka ko zaka kwana shekara 100 kana gaya masa ga abu ne ke tafiya ba zai taba fahimta ka ba.
To ko talaka na da laifi ko aka san haka? Bari mu ji abin da tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa Ahmed Aliyu Wadada zai faɗi, tunda ya taba zama dan majalisar tarayyar Najeriya.
Amma abun bakin ciki ne a ce an fitar da kuɗi na ƙasa trillion guda akan aiki kuma an kashe an bada kudin kudin ta tafi ta bar bitil malin gwamnati amma ayyukan ba a yi su ba wannan abun bakin ciki ne kuma abace wanda ya kamata a dauki mataki akai don me akwai kazanta cikin wannan al'amari kudin ina suka tafi ni a majalisa na san cewa constituency projects wannan ayyuka na mazabu ba su ayyuwa sai kowanne dan majalisa ya ba da sunayen wuraren da za a yi ayyukan a mazabansa sai ya ba da kaman misali gwamnatin tarayya ta ce za ta yi boreholes kaza a Nigeria za a zo a ce maku ɗan majalisa za a yi boreholes kaza kowannen ku an yi allocating boreholes kaza misali ka ce goma goma amma iyakacin abin da ake so wurinku shine kawai ku rubuta sunayen wuraren da kuka sani suke bukata a musu wannan a mazabanku ko a mazabinku shikenan ku bada sunaye maganan ɗan kwangila ba ku za ku bada ɗan kwangila ba ni dai abin da na san ta faru da ni a majalisa billahi alazim ba ke kade nike miki wannan rantsuwa ba duk wanda ke jin wannan shiri ɗan kwangila da suka yi harkoki ko project ayyuka na mazabu ni na mazabana guda biyu kawai na taba haduwa da su biyu din me yasa na hadu da su daya aikin wuta ne a Fanda nan Karo local government bayan an ba su mobilization sai suka dan yi aiki kadan suka yi abandoning Amina Ibrahim tana MDG PA ina da ma shi yake haduwa da ɗan kwangila shi yake kai su nace mashi duk abin da ka je kai aka cutar da mutanen mazaban mu Allah ya isa nace musu ke nemo ɗan kwangilan nan nace musu idan ba ku koma site ba zan je wurin abun nan na MDG a dakatar da kudin ku na biyu boreholes ake yi su wai wani community suna da wahalan su kai wurin nace an fadi muku kudin gwamnati kudin banza ne ba ku yi tunanin akwai wurare da ke za su samu wahalan tafiya ba ku je ku ce wa gwamnati za ku yi aiki idan ba ku tafi kun aiki ba zan dauki mataki a kanku iyakacin ɗan kwangilan da na taba haduwa da su kenan amma labarin da muke ji wai abun bakin ciki ni da ban tabbatar ba wai dan majalisa zai je ya shirya da ɗan kwangila a karbo kudi a bashi kudin ko su raba kudin kuma ba yi aikin ba wai wannan abun da yasa nace wai ni ban tsammani dan majalisa na kirki wanda ya shiga siyasa don yana da kishin al'ummansa wanda ake kiransa honorable saboda dalilin zaben da aka yi masa zai koma ya zagaya yana cutar da al'ummansa haka kuma ya zagaya ya shiga masallaci ko ya tafi coci ya ce yana bautan Allah in dai ta faru haka ban tsammani duk dan majalisan da yayi wannan bai dace a ce yana cikin siyasa ba bare a ce ya zama dan majalisa
da shugaban jam'iyyar NDLP wato National Democratic Liberty Party Umar Muhammad Mai Zabura ya ce waɗannan kuɗaɗe dai a bididdigin su
kuɗin nan da Buhari ka cewa babu su miliyan dubu sau dubu ni abin da nake gani shawara biyu ne zan kawo a ɗauki ɗaya ko a bari Buhari shi ciyo bashi shi zo shi wa ƙasa aiki kafin lokacinsa shi in Allah ya yi ko Buhari shiga gije shi runtse idanunsa tunda kuɗin nan dai ba ruwa sun kaci kuɗin ba kuɗin nan ba garatacce kuɗin nan ba mutanen da suka ci kuɗin nan babu wanda ya mutu duk suna nan ayi hanyar da za su mai da wannan kuɗi ko ta huskar ayi lo a taimaka mashi shugaban ƙasa a kawai gidauniya ta taimakon shugaban ƙasa kowane sanata kowane ɗan majalisa kowane tsohon gwamna shi kawo miliyan 500
a ina za su samu kuɗin
to ina suka kai kuɗin nada da kike faɗi miliyan 200,000 ina suka kai su ai ba ruwa suka ci kuɗin ba garatacce kuɗin ba ai kuɗin suna nan aje kuma duk inda kuɗin da suke aje an sani babu ruwanmu da wai kana da babban mota ba ruwanmu kana da babban gida duk wannan ba wani kuɗi bane in gidanka na miliyan 100 a sai da shi ko da miliyan 50 ne a ƙara gidauniyar Buhari ka ci kashewa jama'a aiki don yanzu ko da mun bari Buhari ya ci bashin kuɗin nan su waɗannan mutane su kuma za su kashi uku za su kwashe kashi biyu
su wanda ya kamata su yi aikin mazabun
kuɗin ga da za a ci bashi su ne dari ba hajiya su ne za su koma canye wannan kuɗin
anan ra'ayoyin masu ruwa da tsaki sun rarrabe wasu na ganin ba ƴan majalisa kuɗi ba daidai bane wasu kuma na cewa ba amma ba da kuɗaɗen bangaren gwamnati ne ke aiwatar da ayyukan wasu kuma na cewa a duk tawun kuɗaɗen a maido su
wajen da nake yi idan ka ji na kana ka lura da kan jagora idan yana da niyyar kwara zaya amince da gaskiya ta bin shari'a ba wulle wulle muna ta dauki kama kiya kariya magana gobe ba mu niwa idan mu ne yau magana gobe ba mu niwa ina mugunta domin ba za ta kai mu ga ciwa ke kan mai mulki idan ba zai yi adalci ba wata rana akwai a tashi ba shi ne ba
a gaida Madina Dauda da tawagarta to har ila yau dai Madina ba ta yi nisa ba domin tagarzaya tagarzaya ta ji ta bakin wasu ƴan majalisar dokoki domin jin yadda suke tafiyar da kuɗaɗen da ake basu
da farko Sanata Abdullahi Adamu shine mai wakiltar jihar Nasarawa ta Yamma yayi tsokaci
da farko suna ne akwai ayyuka na mazabu da ƴan majalisa suna ne domin tun da shiga majalisar dattijai na Najeriya Senate na shiga shekara 2011 har kawo yau ba kwangila guda daya da aka yi a mazabata na yammacin jihar Nasarawa wanda ni Sanata Abdullahi Adamu na ba da kwangilan ba shi inda shi a fito a cikin da kwangilan ni na ba da shi a matsayin dan majalisa kwangilan nan ma'aikatan gwamnati ke bayarwa kowane ministry tana da ainihin reshen ta dake ba da kwangilolin da za a bayar dukkan shekara na kasafin kuɗin da aka yi amma da zaran an ce ga aiki kaza 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 za a yi ba kai dan majalisa ka ba da kwangilan ba kuma kai dan majalisa iyaka da kasafin kuɗi ka san da kai amma ainihin a nawa ministry ta bayar ba ruwanka ba shawara da kai ba
an ce ana hada kai da ku wajen kawo ƴan kwangilan
idan akwai suke wasu ga ƴan kwangilan su ba san su ba hauta zai ce ni ga ɗan kwangilan na kawo a bashi kwangilan mazaɓata zai kawo iya kawo ga kai su ta kayi ƙarya shekara na kaza yin shekara 11 wani shekara na kaza kasafin kuɗi shekara kaza ga abinda ka kawo mana wani da wani mun ba su aiki ka kawo mana wani da wani mun ba su aiki a kawo ba ni su ma'aikatan gwamnati suke ba da kwangilan kuma akwai waɗansu daga cikin waɗannan tsare-tsaren ma a ainihin ofishin shugaban ƙasa akwai ofis na musamman sa'ada ta da director guda wanda yake na tattalin inganta rayuwar al'umma SDG director da ta ido na al'amari a ofishin shugaban ƙasa take ba ta majalisa ba ne ba kuma suke cewa ka kawo abokin sun ka yi a mazaɓarka muka ba su iyakar namu kenan a sani na ko shekaran jiya-jiyan nan an kawo takarda a kan faɗi mai yake so a mazaɓata na faɗi wa za a ba ba ta mai din ce ba da ɗan kwangila ba ko ba da niyan ba da ɗan kwangila ba a tambaya ba ni ko ban ce a bani ba
kenan ba a ba ku kuɗi cewa ku je ku yi ayyuka
ni dai in don ce ga kuɗi an ba mu cewa mu je mu ba ɗan kwangila a zai ce da shi akwai American Procurement Act wannan doka ce wanda aka fana yadda za a bi a ba da kwangila
sai Honorable Abubakar Hassan Fulata daga jihar Jigawa da ya bayanin matsalar da batun ayyukan mazaɓu ke kawowa tsakanin su ƴan majalisa da waɗanda suka zaɓe su.
Matsalar ɗan majalisa a Najeriya ba ma a Najeriya ba a duk duniya amma musamman a Najeriya shi ne mutanen da suka zaɓe mu mu yi musu aiki har yanzu ba su fahimci aikin da muke yi ba kuma an fahimta amma ba a so a fahimta. Dan majalisa aikinsa shine kawai yayi doka maganar yin rijiya ba aikin dan majalisa bane maganar gina makaranta maganar gina hanya ba aikin dan majalisa bane duk waɗannan abubuwa da ake yi ba aikin dan majalisa ko daya a ciki dan majalisa aikinsa shine shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma ya kawo masa kasafin kuɗi na aikin da zai yi ya bashi umarni ya bashi oda yayi doka ya amince an amince a kashe kuɗi kaza domin aiki kaza idan an yi aikin nan shi dan majalisa ya je ya bibi aikin an yi ko ba a yi ba idan ba a yi ba ya tuhumi wanda aka ba wannan aikin dan me ba a yi ba shi ne aikin dan majalisa to amma idan ka je ƙauyuka ko garuruwa sai a ce ka nuna mana ginin da kai ka nuna mana hanyar da ka gina ka nuna mana rijiyar da kai tsarin doka kuɗi ba aikin dan majalisa bane ni ba ni dan kwangila ba ba ni zan ba dan kwangila ba zan tsaya ne akan idan an yi in je duba aiki ne an yi shikenan to ida kaida in an yi za a kawo takarda da sa hannu aiki yayi to yanzu takardar ma ba a kawo da sa hannu akan yayi ko bai yi ba
to yaya za ku taba rayuwar waɗanda suka zabe ku in dai kun tsaya a yin dokan ne kawai babu batun sa ido da tabbatar da ayyukan
akwai abin da ake cewa oversight bibiyar aiki an magana aikin sa ne shine je ya zaga aikin da a shugaban kasa ko gwamna ya ce masa zai yi din yayi ko bai yi ba in an yi yaya aka yi an gamsar aiki ya gamsar an ba ai ba me yasa ba ai ba kafin ka saki bashi wani kudin haka ake yi to amma an dauki dan manzo shi ma ana so shi ma banda aikin da shugaban kasa ko gwamna zai yi kai ma ka zo kai naka na kanka dan majalisa ta ira kai ba kudi zai kai ba banda albashi da alawar zakar komai
amma ga sanata Kabiru Ibrahim Gaya mai wakiltar Kano ta Kudu ya ce mazaɓarsa ta amfana da ayyukan mazaɓu a cikin shekaru 12 da ya yi a majalisar dattawa
ana tabbatar da president Buhari na kuma ta gaya masa mani da shi cewa wannan aiki na constituency project yana taimaka al'umma a ƙauyukan mu ni ba fariya ba Allah ne sallah ta rikin zabe da al'umma ta amma ta umman ne kyauta musu a kasashe su gani suka sake zabe na da damar su saboda ba za ka je ba logan mu za ka je a jihar Kano ba ma Kano ta Kudu ba ba za ka samu aji uku da na gina three classroom na makaranta a wannan garin ba ko kuma borehole ta shan ruwa a kan wata kudu kuwa nayi ajuza sun fi 200 ko wani abu ne wanda yake duk wani na jirgin ce nayi aji guda 200 a Kano ta Kudu a lokacin mai 16 nayi asibitoci guda 18 nayi wurin koyar da sana'a aji block ne guda 2 yake koyar da sana'a nayi guda 18 na gyara asibitoci na ba da empowerment na babura da motoci babura sun fi 2000 a cikin wannan shekarun na raba motoci sun fi 300 to duk wani abu ne ai tallafawa ce kuma da yana cin empowerment da continuous project mun gyara gidan hakiman mu wadansu da dama duk wannan is part of empowerment na ko kuma constituency project namu mun gyara mun tallafi da yawa sai matasan mu mun ba da engine na murani ga kauyuka duk wannan is part of constituency project namu kuma har gobe na samu dama zan irin wannan aikin saboda mutum 6000 sun amfana da injin numura da na raba a cikin shekara 12 nan to muna ga ya fara insha Allah da damar muna wannan aiki duk shawara da ka yanke idan kashi 60% tana da kyau to sai hakuri abu 40 din ma sai a neman hankali su gyara
to ko ana ayyukan mazabu ko ba a yi dai a yanzu haka majalisar wakilai ta kafa kwamitin bincike mai dauke da mutane 17 a ƙarƙashin shugabancin Honorable Francis Charles Odiok daga jihar Akwa Ibom kuma an ba su wa'adin makonni 8 domin su kammala aiki su kawo wa majalisar rahoto
jama'a bari mu leka fannin noma inda hukumomin Najeriya kan kwadaitar da jama'ar kasar kansu dukufa akan harkan noma a wani mataki na ganin an rage dogaro da fannin man fetur har ila yau ga Madina Dauda ta saki dawowa da wata tattaunawa da ta yi da masu ruwa da tsaki a fannin na noma
ina da baki guda uku waɗanda zamu tattauna wannan mataki da Najeriya ta dauka da farko akwai babban manomi kuma shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar dattawan Najeriya Sanata Abdullahi Adamu da kuma jakadan Najeriya a kasar Morocco Alhaji Baba Garba sai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar da farko zan fara da Sanata Abdullahi Adamu
akwai wani batun haɗin gwiwa tsakanin kasar Najeriya da kasar Morocco na samar da taki domin haɓaka noma
shin a wani hali ake ciki ne
eh wannan shiri da aka yi wanda shugaban kasa da ainihin sarkin Morocco suka kaddama hannunsu tun shekara 2016 aka yi wannan wanda na da majalisa a lokacin na da shi yayi a watan Maris na 2017 ina cikin suka tafi Morocco kambin diddigan wannan tsarin da aka yi alhamdulillah saboda kyakkyawan niyya da shi shugaban Muhammadu Buhari yake da shi wanda shi ya sanya
yadda shi ya shiga wannan yarjejeniya da Morocco ba shakka an samu biyan bukata domin babban abin da ka sa gaba lokaci shine wannan rigima wahala da ake yi da samun taki a Najeriya ya zaya magance shi a ba mutane kwangilan taki su je su yi taki su kawo wani lokaci ba samu taki mai nagarta ba wani lokaci ba ba samu takin ba an samu halin da annan kasa wanda ke an kawo buhuna da sunan takin ba taki ke cikin su ba an yi wayannan wanda gwada takin an kawo taki an tsawala kudin taki buhu daya ana sayan buhu taki har naira 20,000 naira 15,000 in ta yi alhanu naira 12,000 an yi haka a kasan nan nan da yan shekaru kawai daga 2015 na to shi da 20,015 zuwa shi aka samu gyara mun gyara bai tabbatar sai da aka kai ga ainihin fara ayyanar da yarjejeniya da aka yi tsakanin Najeriya da Morocco aka samu waɗansu ma'adinai wanda ake amfani da su a yi taki na zamani aka samu shiri na musamman wanda yake an yi ciyama na musamman lokacin ciyama da gwamnati shine gwamnan jigawa mai cin yanzu shine ma aka sa shi ne mukaddamin tafiyan da tabbatar da an samu kayan wani ma'adinai daga Morocco sannan kuma a samu jiragen za su kawo su da zafi da jiragen ruwa a Papa a Lagos ko a dukkan wani iyakanmu ta teku da ake samun shigowa da kayayyakin Najeriya sun samu sun yi daga tekin daga tekun daga port dinmu an samu ta jirgin mu an samu an kawo su ainihin an rarrabawa wannan ma'adinan an rarrabawa ainihin kamfanin suke yin taki a Najeriya an kuma kayyade wa kowane kamfani mai yin taki ka kawo ton kaza na taki iri kaza kuma ba ta tsaya nan ba gwamnati ba ta kamata aka sai ta yi lissafin bukatar da ke da akwai na taki na zamani na manoman kasar nan ba a samu wannan an kiyasta yawan taki da ake bukata so kowane kamfani da ke yin taki aka bata nata rabo daga cikin kayan na ma'adin da ke kawo a harhaɗa a yi taki ba a ba su in sun yi taki kuma an kayyade farashi ba a buhun taki musamman na NPK da zai wuce naira 6,000 kuma babu zancen a ce ya fi waɗansu 'yan baranda na taki masu da taki dan daga nan ake samun ƙarin kuɗi an kayyade ba wanda za a yi fi naira 6,000
an ce 2,500
ba an samu sabo da 2,500 ba 2,500 ɗin akwai na takin ko na safara na kowane buhu shi ne aka yi 6,000 to wannan shi ne abin da aka fara yi tun daga 2017 zuwa jiba da satakwas zuwa bana ɗin nan ba wanda ce an yi wahalar taki sai da wanda ci ba shi da kuɗin sai amma taki ya samu kuma farashi kusan an raba an sauka da kuɗin taki fiye da 50% kusan rabin abin da ke fiye da farashi ya sauka wannan wasu farin ciki da haka ko nawa ke kuɗin taki akwai wanda ya sai ba wannan ba shi na bin abin magana ba kuma ba zai za a ba da sadaka ba ba kyauta ba abin da ya kamata a yi kawo yanzu an yi sai dai kan komai na gyara ana iya ƙara gyara
shi ma jakadan Najeriya a ƙasar Morocco Alhaji Baba Garba ya yi nazarin yadda ƙasar za ta ci gaba da samun nasarar shirin ko bayan mulkin shugaba Muhammadu Buhari
wallahi wannan kyakkyawan yunkuri Najeriya ta yi kuma muka ci galaba to akwai gwamnoni dai waɗanda duk suka nuna interest suka nuna sha'awa su shiga yarjejeniya da ƙasar nan babban aikin da nake shi ne naga cewa na haɗa waɗannan jihohi da gwamnonin da mutanen ƙasar nan da ƙasar mu dan ai abin da zai sa ƙasa ta ci gaba kuma mutanen mu su sami gamsuwa ga noman da suke yi da kuma albarkacin noman da suke yi
kana ganin wannan zai taimaka wajen Najeriya ta samu dogaro da kanta ta samu ciyar da al'ummanta
ai gaskiya shugaban kasa ya fara kuma kin fara gani an ce juma'a da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta idan kika duba abin da galaba da aka ci akan noman shinkafa wannan gani ya kuriji you know kuma duk mafi yawanci dokoki da tsari da aka yi na noma da sarrafa manoma da sarrafa abin da ake noma gaskiya ina ganin ba wai ya tashi bane nasara kawai muke jira mu ji ana shelarsa a Najeriya insha Allah kuma Morocco dai tana daga kasar da take ta tsaya tsayin daka ta ga cewa wannan abu da shugaban kasa yake so yayi game da noma ya ci galaba ya yi nasara kuma kasashen mu kangin talauci da ake fama da shi mutane sun fara samun mafita da kuma walwala game da abin da suke yi
to yanzu idan shugaba Buhari ya kammala mulkinsa a shekara 2023 ya za a yi da wannan gagarumin yunkuri da akai
ai ina ganin kyakkyawan niyya yafi komai kuma kyakkyawan nufi yafi komai idan kaga abu ya ta samuwa cin nasara kuma yana cin nasara ko makiyinka ne bayan da zai illa ya hakure ya bar abin ne ya ci gaba ni ina ganin shifidin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi a shimfida ne da zai wahala a samu mutumin da zai zo ya ce zai nade ta farar daya dan haka ina ganin yayi abu shimfidar da take da kauri take da karfi kuma ta kama kasa insha Allah wannan nufin shi na habbaka noma da kuma yanda za a sarrafa abin noman da ake yi you know zai kai mu ga nasara kuma insha Allah bana jin za a samu wani canji kuma koda ya tafi already dama an riga an yi tsari tsarin da ba karamin mutum bane zai taimake wannan tsarin kuma ba ma jin za a yi samu wanda zai zo yi muna fatan alheri ga wannan insha Allah ya yi shimfidin da zai zauna kuma za dade ana cin moriyar wannan shimfidin da yi
to barista ya kake kallon wannan yunkuri na samar da taki da shugaba Buhari yayi kana ganin akwai wani abu da zai dora
Morocco ta shahara a harkokin takin zamani ta shahara a harkokin dabaru na zamani na harkokin noma da kuma na iri na zamani waɗanda za su kara tattalin arzikin manoman mu idan manoman mu suka abunna bayan nan kuma muna da yanayin ƙasa kusan iri ɗaya tsakanin Morocco da nan dan mutane ne waɗanda suke na ƙasar Sahel bayan nan shugaba Muhammadu Buhari ko in ce Najeriya gaba ɗaya daidai da hurumi na sashi na 19 sukin sashi na 3 na tsarin mulkin Najeriya shine shugaba wanda yake ya kamata ya kokarin daga sauran kasashen Afirka ba wai Najeriya kawai ba to saboda haka Morocco na da muhimmanci shugaba Muhammadu Buhari ya hada kai wajen ista don ba don komai ba mataki na farko na manufofin farfado da tattalin arzikin shi bai boyo ba yace harkar noma ce wannan abu ne na kowa ya yaba abu ne na ayi murna abu ne wanda yake zai kawo matalan kawo Najeriya wadanda mafi yawan su a arewa su ne manoma su samu wadatar takin zamani abu ne wanda ya kamata duk gwamnatin jihohin arewa su mara mushi baya su a yi kokari a samu hadin kan kasar Morocco ba ma shigo da takin zamanin ba a kakkafa su a kowace jiha ta Najeriya domin mu samu yawan su yawan kamfanonin takin zamanin ya sa yawan takin zamanin da za a fito da shi yayi yawa ya cika kasuwa yawan shi zai sanya farashin yayi kasa zai sa yayi sauki saukin nan zai sa talaka ya lata yace eh na lasa roman demokradiya na samu taki a arha da wannan zai sanya an ƙara bunƙasa yawan eka da muke noma a kan ta
Madina an kwale ta mun noma
ke baki zan har akuya nake da shi ba a kauyen mu a Labo
na san ke ka har kiwo
kike yi jiya ma na fada ba ina nuna miki an siya min akuya ina noma ni kam gaskiya ke ma ya kamata ki fara noma
a kiwo ke dai kina kiwo kuma ina so in fara noma
eh haka haka
to ke ma sai ki zo mu hada kai kenan ina noma kina kiwo
haka
kudaden me zamu da shi
to mu siya gida
To ba su raro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown the engineer mu na yau da ya daidaita mana sauti Elzubair tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Madina Dahiru Meshani
da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya Yeah.